Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1525 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo Afrik zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da hantsi. Yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba ke farin cikin jan ragamar shirin. Masu fashin baki a ƙasar da Faransa ta yi wa mulkin mallaka na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da zaben Emmanuel Macron a matsayin shugaban ƙasa. Muna da rahoto bayan labarai. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin ta yi kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yan Faransa sun zaɓi mai tsakatsakin ra'ayi Emmanuel Macron a matsayin shugaban ƙasa, suna masu watsi da abokiyar karawarsa Marine Le Pen mai kyamar kungiyar tarayyar Turai da kuma baki. Sakamakon wucin gadi wanda aka fitar nan da nan bayan kammala zaben ya nuna Macron ya samu kashi 65 cikin 100 akasin Le Pen mai 34.5 cikin 100. Wani sabon shafi a daddaden tarihi mu ya budu a daddaren wannan daren, abinda Macron ya gaya ma magoya bayansa kenan jiya Lahadi bayan zafaffen yakin neman zabe, inda aka yi ta matukar bayyana kyamar hukumar kasar a karon farko a tarihin wannan zamanin, ta yadda aka wance kalar da dukkanin jam'iyyu masu alaka da hukumomi a zaben na wannan kasar. Ina son wannan ya zama wani shafi ne na karfin gwiwa da kuma yadda gobe-goben nan ne za mu fara wata sabuwar rayuwa a siyasance, batun inganta siyasarmu tare kuma da la'akari da cewa tana da nau'uka iri-iri, da kuma batun jaddada demokradiyya zai samu fifiko tun daga rana ta ɗaya, a cewar Macron. Tuni Le Pen ta ansa cewa ta sha kaye a jiya Lahadi, to amma ta sha alwashin ci gaba da an karar da jama'a su bijirewa ra'ayin cakuɗa al'ummar duniya da sassauta sharuɗan shigowar baƙi.
Jiya Lahadi, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da 'yan matan Chibok 82 ɗalibai waɗanda masu tsatsauran ra'ayin nan na Boko Haram suka sace su bayan da aka sako su ranar Asabar a arewa maso gabashin Najeriya mai fama da tashin hankali. Faifan bidiyon ganawar a Abuja, babban birnin ƙasar, na nuna shugaba Buhari na jawabi ma galabaitattun 'yan matan, yana ce musu ba wani ɗan adam ɗin da ya kamata ya ɗanɗana irin wannan masifar. Ya kuma yi alƙawarin cewa kai tsaye fadarsa za ta sa ido kan waɗanda za su kula da 'yan matan. Zuwa jiya Lahadi, babu cikakken bayanin yadda 'yan matan suka samu kuɓuta. To amma sakin nasu ranar Asabar ya biyo bayan tattaunawa mai tsawo da wakilan Boko Haram, tattaunawa da ta haɗa da batun sakin 'yan matan a madadin sakin wasu kwamandojin Boko Haram. Kafar labarai ta Associated Press ta faɗi da safiyar jiya Lahadi cewa an sako kwamandojin Boko Haram 5 a madadin 'yan matan.
To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gwamnatin Somalia ta ce an kashe shugaban kungiyar Al-Shabaab na yankin Shabelle ta ƙasa da wasu mukarrabansa uku a wani samaman da aka kai a ƙauyen Barire. Gwamnatin ta Somalia ta bayyana mutumin da Muallim Usman Abdi Badil a wata sanarwar ma'aikatar yaɗa labarai. Gwamnati ta ce samaman da aka kai ranar 5 ga watan nan na Mayu an yi shi ne ƙarƙashin jagorancin rundunar tsaron Somalia ta ƙasa baki ɗaya. Gwamnatin ta Somalia ta ce mutuwar ta shugaban na Al-Shabaab Badil ta yi matuƙar kawo cikas ga harkokin ƙungiyar a yankin na Shabelle ta ƙasa. Bayanin na gwamnatin Somalia bai bayyana ko Amurka ta taka rawa a wannan al'amarin na Barire ba. Ranar Juma'ar da ta gabata, Amurka ta ce an kashe wani sojan kundin balarta wajen wani samame yayin da yake taimaka ma sojojin Somalia a yankin.
Shugaba Donald Trump ya ce yana da ƙwarin gwiwa cewa majalisar dattijan Amurka za ta bi sahun majalisar wakilai wajen rusawa da kuma maye gurbin tsarin inshorar lafiyar nan da ake kira Obamacare. ‘Yan majalisar dattijan na jam’iyyar Republican ba za su kunyatar da Amurkawa ba, a cewar Trump a wani saƙon Twitter jiya Lahadi. ‘Yan kwanaki bayan da majalisar wakilan ƙasar ta kaɗa ƙuri’ar maye gurbin inshorar lafiyar mai sauƙi, wadda dokar kiwon lafiya da Barack Obama ke alfahari da ita ta tanada. To amma wani wato wata ‘yar majalisar dattijai ‘yar jam’iyyar Republican wadda ƙuri’ar take da muhimmanci ga kowane ɓangare, ta ce majalisar dattijan ba za ta ma ko kula da sabon ƙudurin dokar kiwon lafiyar na Obama ba. Majalisar dattawa za ta fara ne tun daga farko, a cewar Susan Collins, mai wakiltar Maine a jiya Lahadi. Ta ƙara da cewa za mu bullo da namu daftarin, kuma na yi imanin cewa za mu ba kanmu isasshen lokaci don mu yi shi daidai, abin da ta gaya ma gidan talabijin na ABC kenan. Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla labarin mu bude taskar rahotannin namu a jamhuriyar Niger, inda masu fashin baki a ƙasar da Faransa ta yi wa mulkin mallaka ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da zaben Emmanuel Macron a matsayin shugaban ƙasar. Wakilinmu Suleiman Munibarma na ɗauke da ci gaban rahoton.
Zaben Emmanuel Macron a matsayin sabon shugaban ƙasa wani mataki ne da shugaban kungiyar Kodayo Alhaji Mustafa Kadi Umani ke ganin sa tamkar wata babbar nasarar mulkushe mummunan tunanin raba kan ƙasashen duniya da Marine Le Pen ta yi yunkurin tusawa Faransawa a lokacin yakin zaɓe.
Marine Le Pen ta sha kayan tsaye, wannan sai mu ce alheri ne ga Faransa, alheri ne kuma ga duniya gaba ɗaya, domin a da alwashinta idan ta samu wannan zabe tana niyyar ta hita cikin taron Turai, tana niyyar kuma ta yi watsi da Euro. Batta son baki, batta son ‘yan Afrika, batta son waɗanda suke iya su yi unhwani da ƙasar Faransa.
Wasu na hasashen yiwuwar kamun liddayin sabon shugaban ƙasar ta Faransa zai kasance tamkar ta zarce ko kuma ɗorewar manufofin gwamnatin shugaba François Hollande mai barin gado, abinda mai sharhi Maman Sani Adamu ya ce ba lalle ba ne hakan ta kasance.
To shi Macron ta ɓangare ɗaya kamar ci gaban irin siyasar Hollande ne tunda ya yi zama gwamnatinsa. To amma ba mutumin da yake da ra'ayi ba ne irin na Hollande. Abinda yake mai da hankali a kan shi shi ne bukatu na kasuwa, mutum ne mai ra'ayin abar kasuwa ta yi aiki, mai bin ka'idodi irin wannan na bankin duniya da asusun ba da lamani, wanda ana zaton ba za yi kauce masu ba daidai yadda Hollande yake yi.
A yan shekarun baya bayan nan, kasar Faransa ta yi ƙaurin suna sosai saboda zarginta da kasancewa kanwa uwar gami a yaƙe-yaƙen da duniya ke fama da su. Saboda haka ya zama wajibi ga Emmanuel Macron ya ba maganar zaman lafiya fifiko.
A ganinmu, Emmanuel Macron ya kamata ya sanya Faransa ta yi kira ga shugabannin ƙasashe na duniya gaba ɗaya a zamana kan tebur guda a tattauna. Domin yau sai mu ga yaƙi wuri haka kaza, ga yaƙi wuri haka kaza, wato Faransa tana iya ta yi wato hannunka mai sanda. Watanmu Emmanuel Macron ya kwatanta ma duniya gaba ɗaya uranium kin Niger na ‘yan Niger ne, man feta na Gabon na ‘yan Gabon ne, man feta na Congo na ‘yan Congo ne.
A dangane da abin da ya shafi hulɗa tsakanin Faransa da ƙasashen Afirka, musamman waɗanda ta yi wa mulkin mallaka, masana na ganin shugabannin wannan nafiya za su iya cin karo da wani sabon ƙalubale.
Na shugabannin na Afirika sun saba da aje a kai goro nan, aje a shiga cikin wannan aka a bada kuɗi a yi wane ne. To ga wanda ya fito daga banki, to za su samu ɗaurin kai. Amma matsayin Afirka cikin gudanar da tattalin arzikin Faransa, wannan ba zai sauya ba. Afirka tana da muhimmanci wajen samun ma kamfanonin Faransa kwangila.
A jawabinsa na farko bayan bayyana shi a matsayin shugaban Faransa na takwas a ƙarƙashin jamhuriya ta biyar, Emmanuel Macron ya sha alwashin ɗinke ɓarakar da ke tsakanin Faransawa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla, kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Malaika, nakupende malaika. Malaika, nakupende malaika. Nami nifanyeye itwa na mwenzio, nashindwa la mali sina we, ningekuoa malaika. Nashindwa la mali sina we, ningekuoa malaika.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 3:14 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
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 Amma ba bisa shashanci ba. Kana ba bisa sakarci ba. Kuɗi a kashe.
Ta lokaci ne daga nan birnin Washington DC ke muku maraba da shirin da rashin ta yi. Makon jiya, bakon namu Alhaji Ilyasu Ibrahim ya yi mana bayani akan matsalar farashin kuɗaɗen waje da yadda suka shafi tattalin arziki. To yau za mu ci gaba da firar, inda za ku ji cewa kawar da zamiya da almudahana ne kawai za su kai ga gina abubuwan jin daɗin rayuwa da ci gaban tattalin arziki. Ga yadda muka ci gaba da firar.
Kamar a Amurka yanzu, ai yanda masu in ka je za ka fito da kuɗi ma kallonka ake, saboda su duk abubuwansu suna da ƙa'ida, ba yanda za a yi ta ina ne ma. Kamar yanda na fara gaya maka abin da ya kamata mu yi, mu toshe hanyoyin da ake satan wannan kuɗin, shi ne babban maganin neman ma cewa wata ƙasa ta dawo mana da kuɗin. Saboda duk ƙasar da kuɗi ya shiga, kamar yadda muka yi bayani da kai, yana da matukar wahala hakanan su kwaso su baka, saboda yana taimaka ma tattalin arzikinsu. Sai sun tai, sai in sun kure ba yanda za a yi, shi ma sai kaga wani lokaci ana baka ba gaba ɗaya ba, ana baka a cikin
kadan
kadan, saboda ba su so su baka gaba ɗaya ya affecting din tattalin
arziki.
So wannan shine babban abu. Yanzu da a ce za mu samu kasar mu mun kubuta daga harkar almundanu da wannan abu, saboda muna da mutane masu tawakkali, masu aiki tukuru a Nigeria da sauransu, amma environment yanda muka samu kanmu shine kowa ya koma karazubi. Amma in ba haka ba, ana cire waɗannan abubuwan bukatun mutane na rayuwa ya dawo. Kowa ya san in ya tashi ga abin da zai yi, zai samu abin da zai yi, zai iya ci da kanshi ko ci da iyalin shi da sauransu. Ai Nigeria nan da wasu 'yan shekaru sai an dinga amfani da wasu kasashe ana kwatawa da mu ga irin halin da muka shiga.
Ka saba da tattalin arzikin Nigeria. Yanzu ana batun farfado da tattalin arzikin Nigeria. Ko za ka bayyana ma masu sauraron mu me gwamnati ke akan batun sufuri, samun ruwan sha, hanyoyi, ko me ko kananan hanyoyi ne da dai za a iya tafiya sosai domin fitar da albarkatun gona a ƙauyuka, ba sai an zauna ba sai an je wani babban gari. So hanyoyi na ƙauyuka daban-daban da inda manoma suke suna aikin noman bayan da za su fitar da kayansu, sannan dokoki da za su kare kowa da kowa, ta yadda shi wanda ya gonar ba za a cuce shi ba, shi mai sayan kayan ba zai, me gwamnati za wani irin abu da za a yi?
To bayan maganganu da yawa wanda ya kunshi abubuwa, amma kamar yadda ka ce a gurguje, yanzu in ka duba fannin sufuri a nawa sanin shekaru da nisa an dade ba a taɓa samun ci gaba a sufuri a ƙasa Nigeria irin wannan lokaci
misali
yanzu ka ga yanda gwamnati ta dauki harkar jirgin ƙasa din nan da muhimmanci. Yanzu ana son a dawo da farfado da jirgin ƙasa na sabo na zamani, kamar yanzu wanda aka riga aka bude yake zuwa tsakanin Abuja babban birnin tarayya zuwa Kaduna.
To ai wannan birane ne waɗannan?
Ai zan kai ka, saboda ai dole za a fara daga wani wuri. Nigeria muna cikin, mun zo mun samu kanmu a cikin mawalcin hali na tattalin arziki. So saboda haka yanzu wanda aka ce za a yi tun daga birnin Lagos zai zo har Kano, zai wuce state, ƙauyuka, garuruwa bila adadin, wanda
zai bi tsohon layi ne ko sabo ne za a yi?
Ana so a yi sabo ne, shi yasa zai dauki lokaci. Sannan akwai wanda ake cewa za a yi shi daga Lagos kuma ya yi Kalaba, wanda zai je can kudancin Nigeria. Duk wayannan kaga kaman na Kano an riga an tsayar a fara aikin, kuma an fara aikin ne. Shi ma na Kalaba an ba da time za a zo a fara aikin. Sannan da kai maganan ƙauyuka, tun da ake a ƙasar nan da aka fara wannan mulkin demokradiya, ba mu ga irin ci gaban da aka samu na kashe kuɗi akan hanyoyi da ake yi ba yanzu, saboda gaba ɗaya budget din ma da aka yi da na bara da na bana, in ka duba kuɗin da aka sa don kawai muhimmancin a yi hanyoyi da na birane da na garu wanda zai hada garuruwa da kuma wanda zai hada duk inda ake tunanin za a samu wasu abubuwa na amfanin gona. Yanzu ka dauki misali wannan rice program da aka fito da shi na gwamnatin tarayya. Ai kaga ba a je ko ina ba manoma suna ta tsalle tun da gwamnati kamar da wasa ta ce an hana shigo da shinkafa, ana ba zai yiwu ba. Kashi abu ya yiwu, abu ya yi kyau, saboda yanzu mafiyacin 'yan Nigeria kusan kashi 70 kofi suna cin shinkafa ce 'yar gida. Yanzu ka duba wani abu da ya zo yayi mana kyau a ƙasar nan tsakanin state ɗin Kebbi da Lagos sun haɗa kai, su wannan su noma, wannan kuma suka yi kamfanin da za a gyara ta a fito da ita, duk ita muke ci. yanzu manoma kuma wannan ba gwamnati ke noman nan ba, manoma ne aka taimaka musu daga babban bankin tarayya, aka je wannan Anko Grower Scheme aka fito da shi, ana ba su kudade suke wannan noma. Babu irin da da in kai noma aka yi da yawa kai yawo da shi, ɗan middleman su zo su kwashe su siyar yanda suke so. Yanzu kana siya, gwamnati an shirya su, suka ba da kuɗin, za a baka riban ka a siya, kuma daga nan za a kwasa, gwamnati kuma za ta je ta yi. Mu kuma da ba mu manoma ba da za mu siya a gari, kuma aka kawo mana mu siya da sauki.
Akwai shirin fada, akwai za a fada da wannan shirin?
Ai, wannan shirin
ya rabe duk kasar,
wannan
shirin ya mamaye duk kasar.
Kowace state yanzu kudu da arewa suna cikin wannan al'amari na noman shinkafa da noman alkama. Sannan banda wannan, ana ta kokari yanzu maganan su yanda muke noma tumatir ya lalace, ba mu da yanda za a yi, ana neman, saboda gwamnati yanda ba ta da tattalin arziki, ana neman yan kasuwa. Dan san ko kana da, kuna da bayanin cewa an samu irin manyan yan kasuwa irin su Aliko Dangote sun shigo wannan al'amarin na noman tumatir, wanda za su kafa kamfuna suna sarrafa shi, wanda manomi ya gama tumatir din shi ba bata lokaci za su siya su sa a biya shi. Kaga manomi ba shi da fargaban ya je ya noma ba inda zai aje ba wannan abu. A takaice, yanda gwamnati yanzu ta fuskanci abubuwan da su ne ya kamata a yi, ana nema a dan rage dogaro ga man fetur, ina ganin shi ne zai kai mu gaci. Kuma maganar ruwa da kace, na ga ministan ruwa, albarkatun ruwa, ya zaga kasa ko ina, duk irin wayannan kananan dams din da za a yi irrigations da me, duk ana farfado da su, wanda suka kwanta ana farfado da su, kuma ina ganin
wutar lantarki kuma
yawa. To shi ne har yanzu muna
ce uwa uba,
babban matsala wutar lantarki, amma ko shi ma yanzu ina ganin sun kusan a kama bakin zaran, saboda tunda ana yin abubuwan da kila ba su bane. Yanzu yanda ake so, ana so a samu kanana, ba za a ce za a nemo transmission ko kuma za a generation gaba ɗaya na ƙasa ba, ko ina ana zuwa ana gani ana
yankan wuri kadan-kadan ana
yawa, ana zuwa kanana, ana dan bubbude irin wayannan dams din da generating plants da za a iya samu, sai a ce ko wannan state tana da, za ta iya ba kanta. Sannan kuma ana ƙara kokarin cewa a ga dangantaka tsakanin wannan state da wannan state din, kamar yanda aka yi birnin Kebbi da Lagos, yanzu wasu states ma duk suna nan suna kulla dangantaka yanda za su ciyar da, saboda abin da ake so a yi wannan gwamnatin lokacin da za ta gama wannan shekarar ta na hudu, a tabbatar an rage dogaro da santa, kowa ya ce sai ya dauki kokon baran shi ya je Abuja an yi kasautan kuɗi wata-wata an bashi.
Sannan kuma matasa sun dina yawan garaban ba,
a samu aiki, kuma idan state ta dogara daga kanta, ai kaga dama yanzu kowa ya gama sai ya fara duban Abuja kana neman aiki.
Yanzu matasa sun so,
yanzu ana so matasa su suna dogara da kansu, an dan ba su wannan dan taimakon da aka yi. Ka san Abuja akwai kaso musamman da aka ajiye na wurin 500 billion wanda shine za a taimaka wa matasa, kuma wannan abun zai taimaka musu bila adadin, saboda duk wanda suke zuwa abun da ake kira rural migration, ai ta shigowa ka zo kaga mutane a Abuja ba abun da ake, yanzu ya fara raguwa, kowa yana zama a state din ya samu abun yi.
In kuma kayuka sun samu mutane na zama kayuka, su ma za su developing
kwarai da gaske. Ai, mutumin kauye dama da mutumin birni yake samu ya ci gaba, saboda shi ne zai zo abin da ya yi shi tunda ya dogara ne ya je gona, duk arzikin shi yana ƙasa, ya fito da shi, idan babu mutanen da za su iya zuwa su siya, ai kaga ba zai ci gaba ba, an bar shi da abin shi.
To, ma Alhaji na gode da yawa.
To, madalla, na gode ni,
ma na gode.
Amin, na gode.
To, jama'a, ƙarshen firar kenan, sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu, ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin bakon namu Alhaji Iliyasu Ibrahim da Solomon Abo da Chubahiro Dedone waɗanda suka shirya mana sauti, ni Salo Garaba ke muku fatan alheri, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau.
To, a gaida Malam Salihu, sai kuma Rayuwa da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Mai magana Kasim Aliyu Asala, ina son yi magana akan ƴan matan cibo waɗanda mayaƙa suka bayar suwa. To ina ƙara roƙon Allah ya ƙara kamun rungun ƙasar mu Najeriya. Lalle gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta nuna mu ta gwamnati da ke son kawo zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya, musamman a ƙaramar shugaba da ya zan shekaru da dama ana tashi tashin hankali. Ina mai roƙon Allah ya ƙara da yammanin da ƙasar mu Najeriya lafiya, ya ƙara ba shugaba Muhammadu Buhari ƙwarin gwiwa da kuma lafiya ga jikinsu, su shugaba da ya mutala kan Najeriya ayyukan alheri. Gaskiya samun wannan emergency board da dama da aka sako gaskiya abu ne na jinjina ma gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Sannan ko da yake ba irin sake ganin cewa an samu ingantaccen tsaro da samun tattalin arziki da sauran abubuwan more rayuwa na Najeriya, don muna yaba sosai.
Assalamu alaikum, muryan Amurka. Mai magana Hamidu Kadan Labuwa daga nan Kadan Labuwa, Komin Gudumariya, cikin jihar Bisa, Jamhuriyar Nijar. To gwamnatin Nijar ya kamata tun yanzu a samo wa manoma takin zamani, kuma a samo wa manoma iri na hatsi, a samo wa manoma iri na dawa, a samo wa manoma iri na wake. Allah ya sa yanzu haka minista na noma yana zina. Na gode.
Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya, ta ciwo mai da kasari Juma'a. Ina taya uwayen 'yan matan Chibok dukansu murnar sako 'ya'yansu 82 da an kai yau 6 ga watan 2017. Ina taya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari murnar samun nasarar sako waɗanga yara da dukkan 'yan Najeriya da kashin sarkima gwamnan Borno. Ina taya su murna da dukkan ilahirin 'yan Najeriya musulmi da kirista murnar sako waɗanga yara. Ubangiji Allah ka kare sauran yara don albarka alƙur'ani. Allah ka ba su lahiya, Allah ka zauna da mu lahiya.
Batun sakowar 'yan matan dukkan da dubu da ake cewa an yi, idan da gaske ne muna murna da yan abu, idan ko ba haka ba ne muna addu'a Allah ya sa sako su. Mai magana Adamu Jibrin Abdullahi daga jihar Jigawa a tarayyar Najeriya.
Ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aiko mana ta wayar tarho kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To a takaice, ƴan Faransa sun zaɓi mai tsakatsakin ra'ayi Emmanuel Macron a matsayin shugaban ƙasa. Suna masu watsi da abokiyar karawarsa Marine Le Pen, mai kyamar kungiyar tarayyar Turai da kuma baki, sakamakon wucin gadi wanda aka fitar nan da nan bayan kammala zaben, ya nuna Macron ya samu kashi 65 cikin 100 akasin na Le Pen mai 34.5 cikin 100. Jiya Lahadi, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da 'yan matan Chibok su 82 ɗalibai waɗanda masu tsoron ra'ayin nan na Boko Haram suka saki su bayan da aka sako su ranar Asabar a arewa maso gabashin Najeriya mai fama da tashin hankali. Faifan bidiyon ganawar a Abuja, babban birnin ƙasar, na nuna shugaba Buhari na jawabi ga galabaitattun 'yan matan, yana ce masu ba wani ɗan adam da ya kamata ya ɗanɗana irin wannan masifar. Ya kuma yi alƙawarin cewa kai tsaye fadarsa za ta sa ido kan waɗanda za su kula da 'yan matan. Gwamnatin Somalia ta ce an kashe shugaban ƙungiyar Al-Shabaab na yankin Shabelle ta ƙasa da wasu muƙarrabansa 3 a wani samaman da aka kai a ƙauyen Barire. Gwamnatin ta Somalia ta bayyana mutumin da Mu'allim Usman Abdi Badil. A wata sanarwar da ma'aikatar yaɗa labaran ƙasar ta ce, wato ta bayyana, gwamnatin ta ce samaman da aka kai ranar 5 ga watan na Mayu an yi shi ne ƙarƙashin jagorancin rundunar tsaron Somalia ta ƙasa baki ɗaya. Sanarwar dai bata bayyana cewa ko Amurka ta taka rawa ko a'a a wannan samaman ba.
To a gaishe ka masu saurare nan, kuma muka kammala shirye-shiryen baki ɗaya, kuma sai can da la'asar ku ji abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye, ciki har da shirin ilimi garkuwar ɗan adam na Yusuf Harande. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Malam Sidi da ya haɗa shiri da bada umarni, sai kuma injiniyanmu na yau Charles Hall Alheri, ke muku fata alheri, ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.